na farko dai abin da ya fara haddasa wannan matsala shine wato ƴan kasuwa waɗanda aka basu akwai abin da ake kiran shi kutuwa shine wanda akan yi bidin idan aka yi kamfanin ka yaci ƴan kasuwa ƴan uwan mu kenan sai a baka shi ɗanyen man sai ka fitar ka kai waje idan ka kai waje sai ka kawo man tataccen mai to wannan matsala daga gurinsu aka fara samu su suka je ƴan kasuwa suka kawo gurɓataccen mai da suka kawo gurɓataccen mai shi kuma shugaban NNPC Malam Mele Kyari ya gano ya duba ya gani ya ce wannan mai ba za a bar shi ya shiga kasuwa ba dan already wanda ya riga ya shiga kasuwan ma har ya fara ɓata motocin mutane to kuma ya kira wayannan ƴan kasuwanni dukkan yanzu wayannan mutane da Malam Mele Kyari ya dakatar da su wato har da ma ɗaya daga cikin wani shugabanni waɗanda suke wanda su ma kamfanin tana ƙarƙashin NNPC ne wanda ita ma tana cikin zargin kawo wannan man duk wayannan mutane suna cikin yanzu ana binciken su akan wayannan abubuwan to yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo wannan matsala na rashin mai da layin mai da shauransu saboda dole yanzu wannan gurɓataccen man sai an cire shi wanda ya je gidan mai sai an cire shi daga gidan man sannan a zo a kawo mai kyau a sawa mutane saboda asaran da mutane za su na motocinsu da dukiyoyinsu da shauransu har ma ya shafi lafiyarsu wannan ba karamin hatsari bane shi yasa shi Malam Mele Kyari yace wannan mai dole a mai gurɓataccen mai a mai da shi inda ya fito kuma dukkan wanda yake da hannu a kan wannan abu ko wane ne shi ba wai subsidiary na NNPC ba ko wane ne sai an hukunta shi a kai su ma wanda suka kawo man sai an hukunta su a kan wannan abin da ya kawo wannan al'amari kenan
to ya yawan adadin man yake da ba iya janye shi daga tsakanin al'umma ba
wannan mai yana da yawa ya wuce inda mutum yake tunani dan ya zaga gurare da dama a yanzu a halin da ake ciki ana kokari a kauda wannan man kuma a shigo da man kware ma akwai mai ma a ƙasa amma an samu kuma matsaloli saboda akwai masu gidan mai a yanzu haka wanda suna da man su zauna su sayar da man baki daya kamar satin nan da ya wuce Malam Mele Kyari yana ta gargadi akan masu gidan mai kuma su regulatory din ma yana yi musu magana cewa lalle duk wani gidan mai da aka bawo mai basu saida ba a je a bincika ƙarshen ta ma a zuwa a rufe ko kuma wani abu saboda su masu gidan mai yanzu suna amfani da wannan daman saboda su ma su samu riba da shauransu wanda ya fi na abin da suke sayar da mansu normally a cikin gidan mai.
To wasu na zargin cewa da kamfanin mai na ƙasa wato NNPC ya aikin sa yanda ya kamata da ba a shiga cikin halin haula inda aka tsinci kai a ciki ba a yanzu.
Ai tsarin da aka bin shine aka bincika aka sani cewa man nan fa da aka shigo da shi ya gurɓata wato testing kenan kafin inta ai testing kenan da aka je aka yi testing sai aka tabbatar da cewa man nan bai kamata a sake shi ba a cikin kashi 100 na abinda aka kawo na irin wannan man kashi 5 ma bai shiga kasuwa ba balle 10 saboda an bi tsarin an tabbatar da tsarin to kuma ka san yanayin sha'ani na ƙasarmu ba za ka kasance a ko'ina ba kuma mutanenmu suna da har yanzu maganan cin hanci da rashawa yana mana illa ba ƙanƙani ba a ƙasar nan saboda akwai mutanen da suka karɓi cin hanci da rashawan nan su ne suka bari wannan abin ya shigo har ya ƙaru so haka amma saboda ita kamfanin mai tana yin aikinta shine yasa aka magane aka sani har Malam Mele Kyari ya sani ya dakatar da man gabaki daya yasa aka kawo wayannan mutanen aka dakatar da sai da man gabaki.